katsantsa to haka ake bukatar ayi dan uwa masu albarka Allah subhanahu wataala ya sa idan mutuwan mu ta zo mu cika da imani Allah subhanahu wataala ya fi mana kokakuran mu Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu tuna mutuwan nan kuma tuna ta yi mana amfani Allah madaukakin sarki kai ya samu daga cikin gafilai Allah kai ya samu daga cikin waɗanda sun sani amma suke aiki da sanin shi Allah madaukakin sarki ya sa mutuwan nan mu kasa ta a gaban mu kuma ta zama sanadiyar jawuwa halayen mu da canzawar yanayin mu da komawar mu mutanen kirki da yawaita ayyukan alkhairi Allah ya fi mana Allah ya ji kan magabatan mu tun daga magabatan mu na farko farko har zuwa iyayen mu da kakannin mu da ƴan uwan mu da sauran malaman mu da majibinta al'amuran mu duk gaba ki daya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
malam bashir muhammad lawal Allah ya saka maka da alkhairi malam ya jiyar da mu kalmomi masu alkhairi masu albarka yadda yake kamar yadda na faɗi tun farko ya dantsana mana radadi da zafi domin ya alakantar da mu ga mutuwa wacce take babu makawa ga kowanne irin dan adam ba ma dan adam kadai ba duk wata halittar Allah subhanahu wataala sai ta dantsana mutuwa kamar yadda malam ya gaya mana a cikin karatunsa kuma amfanin wannan wa'azi shine kamar yadda ya kawo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayawaita tuna mutuwa to wannan na daga cikin manyan fa'idoji da zamu dauka daga wa'azin idan aka ce yawaita tuna mutuwa ana nufin mutun ya ta kirfa ta wani yanayi mutuwan za ta zo mishi ta wani yanayi domin mun ga mutane da yawa waɗanda suka mutu a gaban mu mun ga waɗanda cututtuka ya kashe su to kai cikin cututtukan wacce ce za ta zo maka sanadiyar mutuwanka akwai wanda idan ka ganshi ba shi da lafiya sai kai cikin kirfa to inda ni ne ke cikin wannan halin rashin lafiya to ya zan yi kaga wani mutum ya kwana 40 bai iya daga kai ba ana masa ƙarin ruwa rende iya shan farau farau sai dangi a ita majuna bushara yau wani ya dan sha koko yau wani ya dan sha kunu ana ta majuna bushara to idan kai ne a wannan matsayi ya kake jin zaka kwashe tsakankaninka da Allah wanda kuma daga nan wani sai mutuwan akwai wanda mutuwan nashi sanadiyar ta hadari akwai mutanen da muka gansu sun yi hadari muna dawowa daga jigawa kai ka ce saniya ce aka yanka aka fedi kawai tsokan nama ne gabaki daya komai ya riga ya lalace to idan ke ce aka jarabce shi ke da irin wannan mutuwan ya zaki kwashe da Allah akwai wanda harbe shi za a yi kamar yadda malin ya kawo ko ke ma kina cikin irin wannan mutanen da mutuwan su sanadiyan harbewa za a yi harbe ki za a yi muna ganin yadda ake kama wasu a danne su a yanka ai duk mun ga irin wannan mutuwan to ki rika tunanin ke wace irin mutuwa ne za ta zo miki idan kina tuna wannan to waɗannan fa'idoji na mutuwan da malam ya kawo sai su yi miki tasiri sai su yi mun tasiri sai su yi mana tasiri ga baki daya sannan bayan mun tuna yadda mutuwar za ta zo sai kuma mutuno to menene zai zo bayan mutuwa to mun dai mun san lokacin mutuwa ɗayan biyu ne ko dai wannan zi'ati gharqan ko wannan shaitati nashitan ke cikin wanne zaki fada wannan zi'ati gharqan wanda ake fisgar rayukansu ana gaya musu akhriju anfusakum alyawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq wa bima kuntum tastakbirun cikin irin waɗannan mutane zaki fada yadribuna wujuhahum wa adbarahum wanda mala'iku suna dukan su ta baya suna dukan su ta gaba suna cewa fito da rainka, fito da ranka, kai da kanka zaka kashe kanka da kanka. Cikin irin waɗannan mutanen zaki fada, ko ko zaki shiga cikin wannan shaitani na shaitan. Ana zaruranki a hankali, ana lallashinki, ana gaya maka ka kwantar da hankalinka. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Cikin irin wannan zaka fada ko cikin irin wancan? To abinda zaka yi ta kirfawa kenan. Sannan bayan ka gama kirfa wannan, to idan an shiga cikin kabari kuma ya za a kwashi. Rayuwa mafi duhu, mafi kunci, mafi zufa, mafi gumi, mafi tashin hankali. Dan gurin da bai takara karya ba, anan ne za a tusa ka. Idan aka tusa a tattoshe kowace irin kofa da aka san iska za ta shigo maka, ko za ta shigo miki, a toshi. Kwanciyar shekara dubu nawa ko miliyan nawa zaki a cikin kabari, wallahu alam. Amma dai rayuwar da kika yi a duniya shekara 60, 70, 80, 90, 100. To amma na kabari fa, wanda ya ce miki zaki shekara 500 ya shaci faɗi ne kawai. Wanda ya ce shekara 1000 zaki a kwance ya shaci faɗi ne. Wanda ya ce shekara 100,000 zaki ya shaci faɗi ne. Allah kaɗai sai ya shekarun da zaki a cikin kabari. Kina kwantar tsagin jiki ɗaya, idan a gadanki ne ga taushi, ga kofa iska na shigowa, ga window iska na shigowa, da yanda kika yi awa biyu a kwance, sai kin nemi ki juya. Har wa'ancan mutane ƴan gata ma da Allah ya sa su kai batun shekara 300, saboda gata da Allah ya musu, wani qallibuhum zata lamini wa zata shimali, sai Allah bai bar su da kwanciyan gefe ɗaya ba, sai yana juyar da su. In sun gaji da kwanciya a dama, sai Allah ya juyar da su a hagu. In sun gaji da kwanciya a hagu, sai Allah ya juyar da su a dama. Haka suka samu shekara 300. To ke ko zaki shekarun da Allah kadai ya san iyakansu, amma kuma a tsagin jiki ɗaya. Sannan kuma ga bakin duhu, idza akhraja lahu lam yakad yaraha, a cikin kabari ballanta na ranar tashin alkiyama, inda ka daga hannunka ba za ka ga komai ba, saboda tsabon bala'in duhu da ke cikin kabari. A yanzu kina iya daukan mafici ko ki kunna fanka, to irin wancan kuntataccen gurin ba fanka ba mafici, ya za ki kwashi? Shine ma'anin tuna mutuwa. Tuna mutuwa, ya za ki kwashi a cikin kabari? Sannan idan mala'iku sun tashi zuwa miki, waɗansu irin mala'ikun ne za su zo? Akwai mala'iku masu munin halitta, masu mummunan sifa, da manzon Allah ya faɗi, idanunsu mai ban tsoro, kiran halittunsu mai ban tsoro, su ne za su zo su zaunar da ki, su tambaye ki, tashi ki ba da amsa. A yi miki tambayoyi guda uku: man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul. Sai ki tunanin, to ya za ku kwashe da waɗannan ƴan saƙon? To wannan na daga cikin tuna mutuwa. Sannan sai ki tuna kuma yadda za a kwashe a filin tashin alkiyama. Yanzu duk an gama kwanciyan kabarin, kuma yanzu gashi an tashi alkiyama, ranan da kowa da kowa ya halarto, ba wanda ya ɓuya, da mutane da aljannu da mutanen da na farko, kowa da kowa ya halarto, ke ma gashi kin halarto. Kuma a ranan tubal sara'il babu wani abin da za a ɓoye, komai zai fito ƙarara. To a ranan nan ya za ku kwashe da Allah? Shine ma'anar tuna mutuwa. To idan Allah ya taimaki mutum ya zama yana tuna mutuwa, to zai fa'idantar mishi da fa'ida guda biyu ne. Fa'ida ta farko, zai kame daga ɓanna. Fa'ida ta biyu, zai zaburar da shi akan aiki. Idan kina tuna mutuwa, idan baki tasirantu da waɗannan abubuwa guda biyu ba, to tuna mutuwan kuma bai amfani ba ke. Shine Ibn Qayyim a cikin littattafansa yake aibanta waɗansu masu khutba, yace sai a zo kawai sai a yi wa'azi a ce a tuna mutuwa, jama'a mu tuna mutuwa, amma ba tare da sun kawo natijan tuna mutuwan ba. Kamar yadda malamin ya kawo mana, in ka tuna mutuwa me za ka yi? Ga abin da za ka yi, kuma ga abin da za ka nisanta. shine fa'idan tuna mutuwa ai. Idan mutum yanzu ya kame ya sandare a masallaci ya ce ina ta tuna mutuwa ne, amma kuma ya dauko wayan hannunsa ya budo tashoshi na ba tsaina kallo, wannan tuna mutuwan bai mishi amfanin komai ba kenan. Mutum ya sandare a office ya ce ina tuna mutuwa ne, amma yana cin haramun, yana cin hanci da rashawa, tuna mutuwan bai mishi amfani ba. Wata ta kimshe kanta a daki ta ce ina tuna mutuwa ne, amma bai hana ta cutar da mijinta ba, bai hana ta makirci da kishiyarta ba, tuna mutuwan bai mata amfani ba. Da haka idan ka tuna mutuwa, to za mu ga ka kame daga miyagun ɗabi'u. Duk da kasancewan kuma Allah bai halice mu zama tamkar mala'iku ko annabawa ba, to amfanin tuna mutuwa shine idan kai laifi sai mu ga kana gaggauta tuba zuwa ga Allah. Tun daga kowane dan adam, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun, duk dan adam kuma yana laifi. Duk iyayen da ka kai ga ka so kai ta ka tsantsan ka daina laifi, to ana nan dai wata rana sai ka fada zuwa ga laifin. To amma za ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda me? Saboda kana tuna mutuwa, kana tsoron menene zai biyo baya ranar tashin alkiyama. Shi yasa mallam a cikin bayanansa ya kawo mana cewa tuna mutuwa yana da alaka da imani da gaibu, yana da alaka da imani da ranar tashin alkiyama, yana da alaka da imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya tuna mutuwa, ko da yana ganin babu mai kallo na a yau, zai saci dukiyan wani in ya tuna cewa akwai kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, sai ya gabarin fasa satan nan. Idan mutum ya tuna cewa inna Allah kana alaikum raqiba, Allah yana nan yana dakon ku, yana bibiyan ku sosai, sai ya kame. Idan mutum ya tuna akwai ranar tashin alkiyama, ranan da za a zo kuma ai fallafa, ai bibiya, ai sakamako, sai ya kame. To kaga tuna mutuwa ta fa'idantar da shi kenan, ya kame daga banna. Da Allah ku yi hakuri masu tattaunawa a gaba din nan, ku yi hakuri ba lokacin tattaunawa bane. Da Allah ku yi hakuri masu tattaunawa wannan. Fa'ida ta biyu da mutuwa za ta fa'idantar da kai, tuna mutuwa zai fa'idantar da kai, shine ka zabura kuma kai aiki. Wani irin aiki? Amalan salihan. Malam ya kawo cewa faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Daya daga cikin magabata ce aswabahu, yace aswabahu wa menene dan wa akhlasahu, akhlasahu wa aswabahu. Aikin da aka yi ma Allah ikhlasi kuma aka bi tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi ya sanya malamai idan suna bayanin cewa mutum yana son yi aikin da zai amfane shi in ya tuna mutuwa, suka ce na ɗaya dai ya samu al-imanu sahih, ingantaccen imani, imanin da ba a cakuɗa shi da shirka ba, komin kankantan shirka. Mutum bai yi babban shirka ba saboda yana neman lafiya, ko yana neman kuɗi, ko yana neman mulki, ko yana neman matsayi, ko wani abu daga cikin roman duniya, to kar ya sa mutum ya je shirka da Allah. To haka nan kuma kar ya nafaci wani Allah subhanahu wataala da aikace-aikacensa na yau da kullum, riya kenan da kuma suma'a. Abu na farko kenan da za ka yi, ka samu nagartaccen imani. Allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Abu na biyu, a samu tajridul mutaba'a, ka tsantsanta bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin komi, cikin abin da ke da alaka da aqidu, cikin abin da ke da alaka da ibadu, cikin abin da ke da alaka da mu'amala da zamantakewa. To ya zama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ka tasa a gaba. Annabi shine abin kwaikwayenka, shi kake kallo, kake darsano rayuwanka. Idan malamai sun bi tafarkin manzon Allah, a bi tafarkin su. Idan malami ya kuskure ya kauce mu tafarkin manzon Allah, a nemi shiga farin Allah. Kenan ba malamai ne za mu ta samu nabi ba, sai dai mu bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. abu ne biyu kenan wanda yake shi ma ruko da wannan din tattali ne mai kyau aiki ne mai kyau da zaka sadu da Allah saduwa mai kyau abu na uku shine mutun ya zama yana bibiyan majalisoci da ake ambatan Allah majalisocin da ake neman ake ambatan Allah wato ya bude kofar neman ilimi fafa kuma ilimin al-ilmun nafi'a ilimi mai amfani ba ilimin da za a yi ta kawo tatsiniya da labarun mutanen da da ne yanzu ba ba ilimin da za a yi ta kawo maka mafarkan waɗansu mutane can wanda yake ba annabawa ba ba sahabbai ba tabi'i ba tabi'ina ba ba as-salafus salih ba ilimi wanda yake zai gadar maka da tsoron Allah a cikin zuciya zai kuma saka kame daga saban Allah in kuma kayin sai ka istighfari kuma ilimin da zai gadar maka da kaunan Allah da kwadayin abin da ke wurin Allah da kuma tsoron irin ukuba da azaban da ke wurin Allah subhanahu wataala wannan shine al-ilmun nafi'u ilimi mai amfani sannan abu na gaba sai mutum kuma ya tsara farillai wannan dina daga cikin tattalin da zamu yi domin fa'idan tuda tuna mutuwa mutum ya tsara farillan da Allah subhanahu wataala ya dora masa Allah subhanahu wataala ya ci hadisi kudusi na fadin cewa babu abin da bawa na zai yi ya kusance ni in kaunace shi kamar ya tsare abubuwan da na farlanta masa akwai farallai abadin ibadu irin su salloli da azumuma na ramadan ko na kafara ko na ramuwa ko na alwashi ko makamantan su da aikin haji na farilla da ire-iren su da su biyayya ga iyaye da mata ce da'a ga mijinta da miji ya rike matansa wa ashiruhunna bil ma'ruf duk yana cikin farillai da Allah subhanahu wataala ya dora mana da kuma kyakkyawan mu'amala ga mutane duk farillan abubuwa ne to babu abin da bawa zai kusanci Allah kamar wannan to sannan abu na gaba kuma shine ka yawaita nafilfil idan ka bada farilla to kuma sannan sai ka lalabo abubuwan da suke kuma takmilaci ciko ne ba farillai bane su ma sai ka yi riko da su domin bawa ba zai gushe yana kusantan Allah ba matukar dai yana nan yana rike da nafilfili wadanda kuma su ne za a cika masa farillansa da shi to wannan na daga cikin tattalin da bawa zai yi ya sadu da Allah saduwa mai kyau to sannan kuma sai bawa ya yawaita ambatan Allah harshen ka ta danyanta da ambatan Allah alhamdulillah ambatan Allah ba shi da wani wahala ba shi da bukatun sai kina da alola ko kina cikin tsarki daga haila ko jinin abin nan jinin haihuwa ba shi da bukatun sai ka zauna ka tankwashe kafa ko alola ma ba shi da bukatuwar haka an dai so ka zama kana da aluran amma ba lalai bane ka yawaita ambatan Allah tun daga karatun alqur'ani mai girma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ire-iren waɗannan abubuwa to waɗannan su ne ambatan Allah kuma a koda yaushe cikin ibadun ma da Allah ke so sai kaga cewa ambatan Allah shi kadai ne wato ibadar da Allah ya ce a yawaita bi mishi iyaka ba ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran kathiran a ambaci Allah da yawa shi ba shi da iyaka to sannan cikin abubuwan da bawa zai yi ya zama yayi aiki domin fuskantar gidan lahira shine ya kasance duniyar nan ya kiyamace ta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamace ta annabi ya ce ta ya za a yi in ji dadi bayan ina sanar da cewa mala'ikan da aka wakilta shi ya busa kaho ya riga ya kafa kahon a bakinsa ya ja numfashi yana jiran ne kawai a ce kura kawai ya saki numfashin ai hurin tashin kiyama kuma gaba ke dai komai ya tsaya annabi ya ce ta za a in ji dadin duniya kuma ka rika tuna cewa duk abin da kake fafatukan shi a duniya wallahi idan yau aka fade ka akan shi gobe ba za a fade ka ba ina wanda ke neman yanzu ya rika haskawa a ce yana tana da gida mai kyau tana da mota mai kyau tana haskawa a wurin mijinta idan aka fade ki yau na rantse miki da Allah gobe ba za a fade ki ba wata za a fadi ina wacce take kadi firi da kyau ta ta kowa ta ginu a ginin halitta in an yabe ki yau kin fi kowa gobe wallahi ba za a fade ki ba wata za a fadi haka nan sunnan duniya take sunnar Allah take dangane da duniya wallahi ina tuna waɗansu mutane da nake ganin su da idona lokacin mu muna yara kanana su kuma muna ganin su suna haskawa a duniya amma a yanzu ga sunan su yanzu ba ta riga suke yi ba riga daban wando daban, hula daban, rigan ma yanzu ba ta wanke a goge ake yi ba, in aka wanke ta haka nan za su rigan su, wandan su ba goge shi suke fatan ayi ba, in aka wanke wandan haka nan za su sa. Ga su nan yanzu da suna tsaye cikin karfishi da ƙarfi, yanzu sun ga rusuna, waɗansu daga cikin su ma ba sa gani, waɗansu daga cikin su kuma ba sa jin ɗanɗanin daɗin duniyar ma. Naman da ake ganin da suna ci su ne 'yan gayu, yanzu ba ta nama suke yi ba. To haka nan za ka riƙa ɗaukan duniyar nan irin yadda annabi ya ɗauke ta. Wannan yana daga cikin aikin da idan ka yi, ka yi aikin da ka tasirantu da tuna mutuwa. Cikin aikace-aikacen da za ka yi wanda ke nuni a kan tasirin tuna mutuwa shi ne ka ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u tsakankaninka da mutane. Duk wanda ya mu'amala da kai ya ce madalla, kada ka yadda ai mu'amala da kai a ce Allah wadai. An ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata, cewa ya manzon Allah me zaka ce akan wannan matar, Allah ya azurta ta da qiyamul layli dare, sai ta salwantar da biyu bisa uku na dare, qiyamul layli kawai take yi tun karfe 11, in ta duka qiyamul laylin ta sai an kira asubahi. Sannan ga azumin nafilfili, ko dai ya zama tana azumin litinin da alamis ko kuma azumin annabi Dawud, mafificin azumi kenan. Ga sadaka, haka aka faɗi a cikin hadisin, aka yi ta lissafawa manzon Allah kyawun ayyukanta, wa kaza wa kaza, haka yazo a cikin hadisin. Da aka ambaci wayannan guda uku, sai aka ce wa kaza wa kaza wa kaza, kuma tana aiki kaza, tana aiki kaza, tana aiki kaza. Ya manzon Allah, me zaka ce akan ta? Sai dai matsalan ta daya, tana cutar da makwabta da harshenta. Ba barauniya bace, ba da hannu aka ce take cutar da makwabta ba, ba dukansa take yi ba, amma bai lisaniha, ko dai ya zama ta kware gurin giba ko gurin ƙarya ko gurin iya bakar magana ko gurin iya abubuwan da ake yin su da baka, sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya fi an-nar, wannan mata ba ta da wani alkhairi, yar wuta ce. Ina sallah, ina azumin, ina sadaka, ina kaza da kaza da kaza. To da haka cikin abin da zai amfa idan ta dake in kina tuna mutuwa, za mu ga kina da kyakkyawan mu'amala. Wannan ko ga mijinki, ko ga kishiyanki, ko ga makwabtanki, ko da duk wani wanda zai mu'amala da ki. Cikin abubuwan da idan bawa ya yi ya fa'idantu da tuna mutuwa shi ne ya zama yana infaki fi sabilillahi. Kar ka zama dukiyanka kawai naka ne daga kai sai kai sai 'ya'yanka. A'a, ya zama lisa'il wal mahrum. Akwai waɗanda suke da rabo, inna fil mali haqqun suwa zaka. Ya zama a cikin dukiyanka akwai wani haƙƙi da za ka riƙa fitarwa, ka taimaki addini, ka taimaki bayan Allah, musamman a irin wannan halin da muke ciki. Da Allah ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fawqa raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za mataraba. Allah ce ku kutsa ma aqaba, ku yi kukan kura, ku kutsa ma aqaba. Aqaba shine abin da zai gadar maka da kyakkyawan ambato a duniya da kuma kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama, shine ma'anan aqaba. Allah ce aikin aqaba shine fakku raqaba, ku rika yanta wuya, aw it'amun fi yawmin zi masghaba, shi yadda abinci a lokacin da ake kunci da wahala da kakani kai, irin halin da muke ciki. In ka tashi zaka ciyar yatiman za maqraba, ko dai ka ciyar da abin nan maraya mazumunci, ko kuma ka ciyar da miskini wanda ke cikin halin ni'as. To al-infaq fi sabilillahi yana daga cikin abin da mutum zai. Abu na ƙarshe wanda na abin nan shine adda'atu ila Allah, kuma ka zama duk waɗannan alkhairan da ka gane kai kake aiki da su a matsayin katina mutuwa, mutuwa ce maka tasiri, ka kame daga sharri, kana yawaita alkhairi, to kuma ka kirin yi bayan Allah su ma su gane wannan su rika yi. Idan mutum ya tsara waɗannan abubuwa, to sai a ce yayi kyawawan aiki. Da haka ya nisanci banna, kuma ya yi kyawun aiki, da haka ya yi tattali kenan akan faduwa da Allah, da kuma mutuwarsa mutuwa ce kyau, wanda zai ci gaba da cin amfanin kyakkyawan mutuwar tasa a cikin kabari da kuma ranar tashin alkiyama. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, ya amfanar da mu da tana mutuwa, ya kuma sanya tasirinsa a cikin rayuwarmu. Ga malam.